daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 Abin nan mai dake Jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar biyu a Africa na zangon FM akan mitoci 102.5 Sauran gidajen radioan sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Normal da Dalal FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni Sannan za ku iya sauraron mu a kodayaushe kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana 3 na dare a nan Washington DC Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa al'ummar yankin Arewa maso gabashin Najeriya sun koka da rashin saka wakilansu a cikin wani committee da gwamnatin tarayya ta kafa domin bincikar zargin cin zarafin bil adama da ake yi wa dakarun kasar
mu ba mu fararru kenan a cikin mu gaba ɗayan mu ba mu fararru a cikin wannan sai wannan aikin gaba ɗayan mu ba wani fararre a cikin mu da zai yi wannan aikin a kafa mutum shida a Najeriya
Sannan zamu je Jamhuriyar Niger ma domin jin wani korafin amma daga bakin masu fama da nakasa a yankin da magaram za ku ji akan menene baya ga haka muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar amma da farko ga labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran Sakatare General din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kadu da yadda wasu ƴan fasakobrin bakin haure suka nutsar da su da gangan daura da gabar kasar Yemen ƴan fasakobrin sun tilasta ma bakin haure kusan 300 daga kasashen Habashi da Somalia fadawa cikin ruwa daga wasu jiragen ruwa biyu a ranakun Laraba da Alhamis Hukumar kula da masu kaura ta kasa da kasa ta ce akalla 56 daga cikin bakin hauren ruwa ya ci su kuma waɗansu da wato waɗanda suka rayu sun bisne yawancin matattun ne a cikin wasu kaburbura marasa zurfi a gabar Yemen dake lardin Shafwa dake kudancin kasar har yanzu ba a ga 65 daga cikin su ba kuma waɗanda suka rayu amma suka zabu barin gabar ba san inda suka yi ba Mai magana da yawun Guterres ya faɗi jiya Alhamis cewa Majalisar Dinkin Duniya tana mai jaddada cewa wajibi ne al'ummar duniya ta bada muhimmanci ga batun hana aukuwar tashe-tashen hankula da kan sa mutane da dama yawan kaura wanda kan jefa su cikin hadura.
Mutane akalla uku sun ji raunuka jiya Alhamis bayan da wata mota makare da bombomai ta tarwatse a Mogadishu babban birnin Somalia. Hukumomin Somaliya sun ce mota ta tarwatse ne akan titin Makkal Mukarrama mafi cike da hada-hada a birnin na Mogadishu ƴan mintoci bayan da jami'an tsaro suka tsayar da motar. Wani jami'in gwamnatin Somaliya wanda ya buƙaci a sake sunansa ya faɗa wa muryar Amurka cewa an dakile harin ne bayan da jami'an tsaron dake bin motar suka hana ta ci gaba da tafiya. Jami'in gwamnatin ya ce har yanzu ba san ainihin inda aka yi niyyar kai wannan hari ba.
To ana fashin labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya dada tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis yana mai cewa muddin Koriya ta Arewar ta takalo yaki tofa a tabakinsa sai sun ga abinda ba su taɓa tsammanin na iya faruwa gare su ba a gargadinsa na baya-bayan nan mai cike da gurnani Trump ya ce watakila ma kashedinsa na farko inda ya yi barazanar babbake kasar ta ƴan communist da wuta mai azaba saboda shirin ta nukiliya watakila tsananin kashedin bai kai yadda ya kamata ba da aka tambaye shi ko wani irin kashedi kuma zai fi na farkon tsanani sai Trump ya gaya wa manema labarai a gandun wasan golf mallakinsa dake Bedminster na jihar New Jersey cewa za su gani ya kamata Koriya ta Arewa ta shiga taitayinta Idan ba haka ba za ta shiga irin rigimar da kasashen duniya kalilan ne kadai suka taba shiga. Trump yayi magana ƴan sa'o'i bayan da Koriya ta Arewar ta wato tace tana gab da kammala shirye-shiryen kaddamar da hare-haren makamai masu linzami guda hudu kan ruwayen da ke daura da gabar yankin kasar Guam mallakin kasar Amurka. Wanda shine na baya-bayan nan a takallar da Koriya ta Arewa take yi a chatar bakarta da Amurka.
Gwamnan jihar Louisiana John Bell Edward ya kafa dokar tabaci bayan da ambaliyar ruwa ta game birnin New Orleans a wannan makon saboda lalacewar tsarin famfo. Edward ya ba da sanarwar ji Alhamis mai cewa za a fama kar idan aka samu karin ruwa mai yawa a yankin fiye da yadda ake zato a cikin 'yan kwanakin da ke tafi. Yace ya kafa dokar tabaji ne a matsayin rigakafi da zimmar yin damara ko da ambaliyar za ta karu a cikin birnin na New Orleans. Wannan al'amari na akwai ne a wani mawuyacin lokaci musamman ma ganin cewa ana cikin tsakiyar kakar mahaukaciyar guguwa. Magajin birnin Mitch Landrieu ya ce hukumar birnin za ta shigo da wasu ƙarin janaretoci saboda ƙarfafa wanda ake da su yanzu kuma yana ganin cikin kwanaki biyu masu zuwa za a girke su.
Wani hadarin motar bus a yankin tsakiyar China ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 36 da kuma raunata wasu 13 a lardin Shanghai a cewar hukumomi. Motar ta taso ne daga Chengdu headquarter lardin Shushan da daren jiya Alhamis, inda ta doshi birnin Yunyan da ke lardin Henan. A cewar 'yan sanda, gab da tsakar dare sai motar ta yi karo da katangar hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke Qinglin, wanda wani ɓangare ne na babbar hanyar Jin zuwa Hangzhou. Rahoton kafar labaran gwamnati ta Xinhua bai yi bayanin hadarin motar ko ya hada da wasu motocin ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, al'ummar yankin Arewa maso gabashin kasar na korafin cewa babu wakilan su ko daya a cikin wani kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa mai membobi 6 wanda zai binciki zarge-zargen da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na kasashen waje ke yi wa dakarun kasar game da zargin cewa jami'an tsaron na cin zarafin al'ummar yankin yayin da suke gudanar da ayyukan su. Kodayake gwamnati ta ce tana duba wannan al'amari.
Malam Musa Abubakar, daya daga cikin 'yan kwamitin dattawan al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja, ya ce lallai wannan kwamiti babu tabbas cewa za yi masa adalci gurin sauraren bahasi ko koke-koken al'ummarsu.
To ya za mu zo mu zanna muna ganin mutanen da daya mutane su ne suka sa mu a gaba suke ta kashe mu, sannan mu zo mu zanna kuma muna gaya musu cewa an yi wa 'ya'yanmu kare, an sace wannan, an kama wannan, an kashe wannan, an kashe wannan, kuma mu yarda da su. Gaskiya daya muna ganin ba muna adalci ba, amma muna ganin kamar abin bai cewa zane ba. Muna ganin wannan gwamnati namu ne, mu muka tsaya tsayin daka muka tabbatar cewa an kafa wannan gwamnati, sannan kuma a zo ana kafa irin ana mana irin wannan abin, muna ganin kamar akwatin fuska. Gaskiya ba daɗi.
To amma baka ganin kamar wannan aiki ne watakila na ƙwararru waɗanda kuma gwamnati ta amince da su za su yi adalci, shi yasa aka sa su yi wannan aiki, ba lallai magana ƙabilanci ko bambancin addini zai iya yin wani tasiri ba?
To Malam Umar, wato mu ba mu da ƙwararru kenan a cikin mu, gaba ɗayan mu ba mu ƙwararru a cikin wanda za su yi wannan aikin, gaba ɗayan mu ba wani ƙwararre a cikin mu da zai iya yin wannan aikin. A kafa mutum 6 a Najeriya kai, ko da an ɗauka ma zone-zone ne, tunda muna da zone 6 a Najeriya, sai a ce an ɗauki mutum ɗaya daga nan, amma a kafa kwamiti gaba ɗaya Najeriya nan ba mu a ciki gaba ɗaya, ko ba mu ƙware ba kenan mu, amma mun iya zaɓen su mu shigo mu, gaskiya sai ka san zazzani.
To amma a yanzu ana cewar ana sa rai akwai wasu mambobi guda biyu da za a naɗa, ɗaya daga ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro, ɗaya kuma daga ma'aikatar shari'a wanda zai zama lauya da zai taimaka wa kwamitin aiki. Wannan idan aka sa al'umma ko wasu daga wannan yanki naku zai gamsar da ku?
Oh, okay, ma'aikatan su kenan su, wato wanda suke da su kenan, amma mu ba su da mu ba. Sai ma'aikatan gwamnati da cewa gwamnatin aiki wanda suka dauke su suna musu aiki, su za su kawo mana kenan mu, in ma an sa kenan.
Alhaji Musa Abubakar kenan, ɗayan kwamitin dattawan al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. To amma a waje ɗaya, Malam Hafiz Muhammad, wani jami'in gudanarwa a ofishin muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo, ya ce ya kamata al'ummar wannan yanki su yi haƙuri su saurari ƙarin mambobi da za a yi na wannan kwamiti daga waɗansu ofisoshin gwamnati.
To alhamdulillahi rabbil alamin, kamar yadda ka ce an kafa wannan kwamiti, har yanzu a kwamitin akwai ana jiran representation, wato wakilci daga ofisin shi mai bawa shugaban ƙasa a shawara kan fannin tsaro, wanda ana tunanin wakili, wannan wakilai za su fito daga wannan sashi domin a samu cikakken bayani da kuma binciken da za a samu sakamako wanda zai gamsar da al'umma gabaki daya. Ni abin da zan iya cewa shine al'umma yankin su yi hakuri.
Malam Hafiz Muhammad kenan, wani jami'i na gudanarwa a ofishin muqaddashin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo. A yanzu dai ƴan ƙasa da dama sun sa ido su ga irin tasirin da wannan aiki zai yi, musamman idan aka yi la'akari da cewar tun lokacin da aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari yayi alwasin cewa za a kawo kwamiti domin ya gudanar da cikakken bincike akan zarge-zargen cin zarafin al'umma da jami'an tsaro suka yi a wannan lokacin. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar. To daga korafin al'ummar yankin Arewa maso gabashin Najeriya, sai wani korafi daga masu fama da nakasa a yankin da magaram na Jamhuriyar Nijar, inda suke kokawa kan yadda gwamnati ba ta ba mambobinta kwantiragin kayayyakin da suke hadawa na hannu daga sana'o'in da suke yi. Abinda suka ce yana kashe musu kwarin gwiwa tare da ƙara tunzura mambobin su komawa ayyukan barace-barace. Sai dai gwamnati ta ce tana iya bakin kokarinta wajen ganin an dama da nakasassun. Daga Damagaram ga rahoton da Tamar Abara ta aiko mana.
A koyaushe hukumomi suna kira kan ayaki barace-barace daga nakasassu, yayin da wasu su suka maida bara sana'a. Sai dai nakasassun sun ce basu gani a kasu ba, hukumomi fadi ne kawai nasu, ba a sayan kayayyakin su kamar yadda waɗannan nakasassu na cibiyar koyon sana'a ta karanan da magaran suka shaida. Suna kera abubuwa da dama amma gwamnati bata taɓa ba su kwangila ko tallafi ba.
A gaskiya gwamnati ba ta ba mu kwangila, gwamnati bai taɓa wayoyin mu ba. Bai taimaka mun ba.
Muna aikin sudi, muna aikin kira, muna aikin dimki, muna saka kuriyaru ta makahi, ana aikin katako, ana aikin hwata kamar ana yin balo, ana yin gyaran inji. Amma daga ciki duka wani abubuwan da muke yi, mu ji ta ga hanyar gwamnati, gwamnati bata ba taimaka mana ba da cewar ko mu yi mata wata kwangila, mu kera mata wani abu daga ciki. Babu abin da gwamnati ta ba mu na sunan kwangila din wanda ya fito daga hannun gwamnati, babu shi.
Babban burin na kasassun su ga ƴan uwansu sun barbara sun rungumi sana'a, tare da kira ga gwamnati ta tallafa musu ta hanyar sayan kayayyakin da suke sarrafawa.
Babban gurinmu ƴan uwanmu na kasassun su kwasa bara su zo su koyi aiki. Ko kenan yanzu kun ga misali, yanzu gwamnati tana yin kasbe sante din wannan, yanzu akwai kasbe sante da dama wanda duka irin wannan kayan da muka yi da suke yi mu muke muna iya irin su. Akwai lakwal-lakwal da dama wanda gwamnati take yi, muna iya yin table bank, muna iya yin armor, muna iya yin kyaurayi, muna iya yin kushuru, muna iya yin table na meter, duka muna yi. Amma daga ciki babu wanda gwamnati ta bamu.
Mu dai kiran mu gwamnati ta yanda suke cewa ai yaki da bara, mu mun hakuri mun barbar mun sa yaran mu lakwal, to mu kuma a kama mu dinga yin sana'a, mun kuma a saya muke fata.
A ɗaya waje, Madam Sani Aishatu, daraktar jiha ta al'umma, ta shaida mun a koyaushe tare suke da ƙungiyar nakasassun don sauraron kokensu.
Akwai wata ONG Onin tana nan take kula da su, tana ba su horo kwanan nan, mata ba su horo. Horo kashi-kashi take nan tana ba su. Su kuma mata ana sun kwanaki ya sun samu ma an ba su wannan awakai wanda za su samu su ma su kiwata su su aihuwa musu su samu wannan. Duka dai bakin kokari muna nan muna yi, kuma muna ba da cigiya ko wuri in muka ji labarin akwai wata ONG muna kai kukan mu, ONG ma international duka muna kai kukan su inda za a shahe musu hawa. Kamun kurami kin ga ai su duk yanzu ma'aikatar da kika je kin iske kurma yana aiki, kuma duk ma'aikatar da kika je tun daga university zuwa hospital zuwa ma'aikatu da yawa akwai kurami, kungiyar su ce ta sa kuma biyan su ake yi. To haka nan suke kashe-kashe su a tsare suke. Kuma duk inda muka ce musu suka ji labarin ana ɗaukan wani abu ko ana sayan wani abu, muna shiga gaba tare da su mu je mu sama musu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Tamar, karfe 3 na tsakar dare ne da minti 14 a nan Washington DC. Kafin mu ci ga shirin kallabi, mu shakata da wannan waka.
Ya shado mamalo gumi na yake ci kai ya rabu ni na nake ci maso zuwa office ko ye office maso zuwa gona ko ye gona lebura kan hanya ko ye aiki a yau ko wane gumi na yake ci kai ya rabu ni na nake ci idan dai kaga mutum bi tabba tabu mina yake ji
kaya ya rabu mina nake ji
sai an shawu ya kan sha dadi kaya ya rabu mina nake ji
kaya ya rabu mina nake ji
sai an shawu ya kan sha dadi kaya ya rabu mina nake ji
kaya ya rabu mina nake
ji kama da zamanin na kawayen mu a kal nake yawuna ya zan hanna haudoki na haukeke ina bin sababuru yanzu gani akan motoci na tabbata mu ni na keji
kaya ya rabu ni na keji
kuma ko ya mike dangi ko tabtade ku ne me na kan ku kama ko wane gumi ne yake ji
kaya ya rabu ni na keji
sha ta alhaji dan kadnawa yau ya dole ka ya zauna amma hakkin shi yazo ne ma kaya ya rabu ni na nake ce
kaya ya rabu ni na nake
ce ani ma dodo gumi na nake ce
kaya ya rabu ni na nake ce
gama wa suna opil sun zanna kan tebur sun kama rubutu wannan shi ma gumi na yake ce
kaya ya rabu ni na nake ce
ina gama no bi ya tabi gona sare haki da jaran ichi shima wannan gumi ne yake ji
kaya ya rabu ni na nake ji
tuna da direba ma tukin ma
to madalla yanzu bari mu je ga shirin kallabi tare da Maryam Dauda
ya salamu
Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwar mu Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu mai rubuta littattafan Hausa wadda ke da zama a garin Funtuwa a jihar Katsina dake arewacin Najeriya. A cikin shirin da ya gabata nayi ma Hajiya Bilkisu tambaya akan irin kalubalen da ta fuskanta a sana'arta ta rubuta littattafai. A shirin mu na yau za ku ji amsar wannan tambayar. Kamar wani irin kalubale kika fuskanta a wannan sana'a ta kita rubuta littattafan Hausa?
Gaskiya na shiga hali sosai daga farko din saboda na rubuta wani littafi na kan da mutum ne kalubalen da na fuskanta shi ne sani da littafi daga kasuwa na mai kona shi na ma dai na ban ƙara buga su tun da nake da saboda ba a fahimci inda na bisa ba saboda na kokari ne kai ka kare ƴaƴanka daga abin banza da kuma shiga yaro rika kunkun kusan da ke uwa ki rika binciken ɗanki to sai aka ji na so ita kuma ya hana ki binciken wannan ɗiya sai ya ta kai wani matakin lalacewa har ta kai a shi dai ya ni ta sa ha ta shiga halin ta rika gidan ki gabaki ɗaya ba ma ita kaɗan ta ba to sai aka nuna cewa nayi amfani da balagar harshe ina fito da abubuwa ɓari ɓari to kin kina ganin zan ɓata yara ni ba kin san duk abin da na naka ne na zahiri ne in kuka ne za su da cewa ki shi a lokacin ya manta kowane gwamnati na san a lokacin da yake sai inda da dewa sai aka kai kawa ta sai gwamnati take a je a kawo committee a cikin DC yace to na da ni da yana ce ba ku sai ki ce ki ne da kike mai ka gwamnati ki ki ba mu Allah ki ce gabar abin ki sai kika rufa mu gurin da gurin yana hin ji tare da sai da aka gama aka kai wa gwamnati shi wanda ke gaban committee din shi a kaina yace to in dai har ka mutu yanda ita wani masu shirin ko ya mace za ta yi wani zai haka za ta yi ya'yanta wannan abubuwan take yake magana a samu tashin hankali a Najeriya ba to wannan abu ya hana ni sakin na shiga hali kwarai sai da agan bincike don ko sati uku ne sannan na samu natsuwa sannan na samu natsuwa kuma suka ce ci gaba da rubutu na kuma ka a ce wai a za ka ce da ni in daina kaiwa sani.
Shin wani kira za ki yi ma masu irin wannan tunanin da suke son a saka ya ko a ɓoye abubuwa kada a fallasa kuma yawancin lokuta za ki ga waɗannan abubuwan na illata al'umma?
Ɗin zan sani yanzu ai suna da yawa akwai malaman da suke mana wa'azi a yi mara a za ta zafi yara a yi menene a kan Allah rufe da littattafai wanda duk ke rubuta Allah to kin na shekarun shekara na suke yi ba mu ga kun yi ba Allah na tuba sai a jiri saboda a jiri muke shuka mu zuciyar mata sai ke mace a Qur'ani da yanda Allah ya ce kike ba fa banza kike ba duk sai kike sai wanda ke koran shi to kin shi ne da ke da rubutu ne haka ai sai duk da shi yake ne mun kuma kin ga muna ta kokarin yin za kallon daga kai ya mace ne duka za ki lana cewa inda duk kike an ce an kware ki duk kike za ki ga akai shi da kokari matan ne ba a ce ki gane kanki kar ki san kanki ki ta zama cikin wahala to shine mu kuma kokari mu gane da su matan ba haka Allah ya duk yayin da yake gani sai wanda ke wani imani kike ga mu wannan za tsarewa da muke su malaman sai suka rika nuna cewa muna yin ba kuma muna yin menene kin ji matsala ai masu cin din yanzu yara yaran da suke cin din yanzu suna yin kokari abin da ake yi din
to hanje a gurguje wace shawara zaki ba mata baki daya da ke sauraron ki amma da mazan ma da suke sauraro
ta mata ne ina nan dukan batana kike mace kanki kike mace danki da Allah sai mu samu duk matsalolin da kike cikin kasar mu kike zo da mun samu sai inta in da ce uwa zaki kira danki amma yake kike uwa ta je mata yi dan hali gaban danki yana kallon sai a ce ai kafar ki ba mu kike wannan tashin hankali kuma ba ai kike uwa a gidan da kike haka kike yanzu ko kike shago na cika uwa ki dadi ni sa ka a ciki idan gida kike da danki da haram amma an tambaya ba a ba su da abin ba shi a Najeriya ta kace ni babu kuma kariya kike inda duk za ki aka na a ko ki ko da hali ake rafa za ki ga matasa sun da gona sun je suna tsaye haƙƙi na kike da yayinki wani ne ka haka tun mutum gaskiya ce shi kan ba ta san mutum zai yi ba shi haƙƙi ki ya hada kike kanki ce da bara ni kin gani yanzu ya ru inda kira shi a kiyaye shi kike ko ya ce shi ya ce kike kike kuma ka dai sun tarbiya ta sai uba da mun da abin da ka sai da kace za ka iya daukar dawain yarka kafin a ba ka auren nan sai me ka duk wani zuciya da wani imani ke kawo wannan ba komai ba abin da kake fara kike a gidan mijin nan ki shi ɗanki zai dauka kike makarantar farko a gare ki ki zai dauka kuma ki zai kawo miji kike in ana ci gaba da ka haɗa mu zai iji ki amma in ana kokari ana kawai da zuciya a cikin zuciya za a zauna lafiya inda gidan aure zauna lafiya ko za ki ga al'umma da ke kusa da kuma sun zauna lafiya inda ku aka samu bakattacin gida ba zaman lafiya za ki halar su haram ku za ki ga duk al'umma suna hannun mata ta gurɓace.
Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen hiranmu da Hajiya Bilkisu a nan kuma za mu dasa aya 20 mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan me duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita babbar bakuwar ta mu Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu da Miss Julie Leathers Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma sai shirin jaridin Amurka tare da Ango Nazir Ahmad Hausawa.
Jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ƙara caccakar McConnell sakamakon kasa rushe inshorar lafiya da ya yi. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya cicciki shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell a ranar Alhamis da ta gabata a shafinsa na Twitter sakamakon kasa rushe inshorar Obamacare da mai gurbinta da sabuwa a zaman da majalisar ta yi a wannan watan na Agusta. Shugaban ya rubuta a shafinsa na Twitter kamar haka: za ku yarda Mitch McConnell wanda ya yi ta ihun rushewa da kuma kafa sabuwa na tsawon shekaru 7 ya kasa gama wannan aiki, lallai sai mun rushe Obamacare mun kafa sabuwa. Wannan shine karo na biyu da Mr. McConnell ya fuskanci irin wannan caccakar daga wajen shugaban kasa a cikin awanni 24. A hantsin Larabar da ta gabata ne Mr. Trump ya kalubalanci Mr. McConnell da magana da ya yi ta cewar zaton shugaban kasar ya wuce gona da iri a cikin al'amarin muhawarar kiwon lafiya. Trump ya rubuta a Twitter cewa Senator Mitch McConnell ya ce tunanina ya wuce gona da iri, amma bana zaton haka. Bayan daukan shekaru ina jin ana cewa a rushe a kafa wata, me yasa ba a yi ba? Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken an binciki gidan Manafort a ƙarƙashin binciken da Mueller ke yi. Labarin ya ci gaba da cewa masu bincike na musamman sun samu takardar izinin yin bincike a gidan tsohon manajan campaign na Trump a Virginia ta Arewa, wato Paul J. Manafort. Ƙarƙashin bincike da ake gudanarwa da ke da alaka da Rasha na takardun haraji da kuma takardun bankunan ƙasashen waje, kamar yadda wata majiya da ta san abin da yake faruwa ta faɗa. Binciken wata alama ce da ke nuna lallai binciken da ake na ƙara faɗaɗa akan Mr. Manafort, kuma yana daga cikin manyan mutane da binciken ya ritsa da su tun kafa kwamitin na musamman. An kafa Robert S. Mueller na uku a watan Mayu, kuma ana kyautata zaton masu bincike su ci gaba da ɗaukar matakai na bincike irin wannan, ciki har da tattaunawa da kuma takardar neman binciken kwakwaf a watanni masu zuwa a yayin da suke ci gaba da zafafawa a binciken. Babu hakikanin masaniyar dalilin da ya sa Mr. Mueller bai tambayi lawyer da ke kare Mr. Manafort waɗannan takardu ba. ana daukar samu irin waɗannan takardu a matsayin wata hanya ta ci da ƙarfi da gwamnati ke amfani da ita wacce ke nuna cewa suna da kyakkyawan zaton za su samu shaidu da za su tabbatar da laifin da ake zargin afkuwarsa wasu lokutan ana bayyana binciken a fili ga al'umma ƙwararru a cikin harkokin shari'a sun ce Mr. Mwela na kokarin aikawa da sako ne ga Mr. Manafort na irin girman da wannan bincike ke da shi gami da matsalamba dan ya bada hadin kai sharhin jirgin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya
a kai da ango ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar na'ura
Assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hula gwanin ana kiya da jama'a abun hawa da kanki ke zuwa babur zuwa mota cewa da Allah mu rika yi masa tafiya a ƙasa adalci idan mun hango su za mu wuce su muna ba su karfe mun je gurin su mu kada musu karara ko mu danna musu wani mu ba su gab inda karar ba ta yi musu yawa ba har su firgita kaga sai sai inda su to daga ne kan ba su gaban su mun ga ai wannan kwa karar kafin ka je gurin sun kauce sun ba ka gidi batan dan uwana masu abun hawa za su ji wannan shawara ta yaya su dauka kuma su gyara domin a yi wa masu tafiya a ƙasa adalci assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hula gwani
assalamu alaikum wa rahmatullah magana Jello Garba na wasan Najeriya a gaskiya ina kira musamman ma ga masu zanga-zanga na rashin dawowar girma shugaba ƙasa Muhammadu Buhari na cika kwanaki da ta'in watanni wannan ba abin zanga-zanga ba tunda kundin tsarin mulkin Najeriya bai hana masa bai haramta masa wannan zama da ya yi na lalura ba na kudurin na kowane mutum bai wuce ya yi jinya ba kuma bai wuce yarkin lahiya ba ta haka babu wani dalili na ganin cewa su yi wannan zanga-zanga mai magana Jello Garba na wasu kusan Najeriya na gode
assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika ni ne Sani Bas kira ga yan siyasar Najeriya mu rike kuri'unmu 2019 tana gabatowa tun daga kan masu neman gwamnoni zuwa sanatoci zuwa reps muna nan muna jiran akwai lokacin da zamu akwai ranakin dillanci akwai lokacin siyasa ta yanci 2019 sai mun ga wanda ya cancanta a wakilci shi za mu zaba mun daina zaben ta mun dare mun ringa zabar mutane suna tafiya ba abinda suke tsinana mana san bar mu a cikin kunci ni ne Sani Bas
to ga Ibrahim ya dawo da labarai a takeice
to a takeice Secretary General din Majalisar Dinkin Duniya Anthony Guterres ya ce ya kadu da yadda wasu ƴan fasakorin bakin haure suka nutsar da su da gangan cikin ruwa daura da gabar kasar Yemen ƴan fasakorin sun tilasta ma bakin haure kusan 300 daga kasashen Habasha da Somalia fadawa cikin ruwa daga wasu jiragen ruwa biyu a ranakun Laraba da Alhamis mutane akalla uku sun ji raunuka jiya Alhamis bayan wata mota ba kare da bamabamai ta tarwatsi a Mogadishu babban birnin kasar Somalia hukumomi a Somalia sun ce motar ta tarwatsi ne akan titin Makka al-Mukarrama mafi cike da hada-hada a birnin na Mogadishu yawan mintoci bayan da jami'an tsaro suka wato nemi tsaye da motar shugaban Amurka Donald Trump ya dada tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis yana mai cewa mudun Koriya ta Arewar ta takalo yaki tofa ta bakinsa sai sun ga abinda ba su taba tsammanin zai faru gare su ba a gargadin sa na baya-bayan nan mai cike da gurnani Trump ya ce watakila ma kashedinsa na farko inda ya yi barazanar babbake kasar ta ƴan kwamanansu da wuta mai azaba saboda shirin ta nukila watakila tsananin kashedin bai kai yadda ya kamata
Mun sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato uku kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da yata ne gabatarwa da kuma Cibahiru Yurene ya hada mana shirin sai kuma engineer mu malama Zainab Abdulrahman Mahmud Lalo ke cewa ku da lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.